farkon Zulhijja, kamar yadda muka sani, suna da matsayi, suna da girma, suna da daraja, suna da falala a gurin Ubangiji Subhanahu wata'ala. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su cikin Alkur'ani, wa layalin ashir, da darare guda goma. Galibin malamai sun tafi kan cewar darare guda goma nan da Allah ya rantsuwa da su su ne goma na farkon Zulhijja. Kuma Allah idan ya yi rantsuwa da abu, rantsuwar da Allah ya yi na nuna girman abun a gurin Allah. Kenan kwanaki goma nan da za su zo suna da girma a gurin Allah madaukakin sarki, shi ya sa ma Allah Subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da haka din a cikin hadisi wanda yake ingantacce. Ya ce, ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam, babu wasu kwanaki na duniya da aikin alkhairi ya fi soyuwa gurin Allah sama da waɗannan kwanaki, kwanaki goma kenan na farkon Zulhijja. Yanan duk kwanakin da za ka yi aikin alkhairi, ka sani cewar goma nan da muke fuskantar su nan da kwanaki biyu ko uku sun fi soyuwa gurin Ubangiji ka yi aikin alkhairi cikinsu sama da wasu kwanaki wanda ba su ba. Wannan yake nuna mana ƙimar kwanakin gurin Ubangiji, girman kwanakin, falalar kwanakin a gurin Ubangiji, ta yadda ayyukan alkhairi suka fi soyuwa gurin Ubangiji sama da wasu kwanaki wanda ba su ba. Saboda haka ‘yan uwa, na farko mu gode wa Ubangiji da Ubangiji ya kawo numfashinmu wannan lokaci, sa’annan kuma mai fatar Ubangiji ya sa mu kai ga kwanaki goma nan da muke fuskantar su muna rayuwa. Abu na biyu, mai fatan Ubangiji ya ba mu ikon ribatar. Abu na uku, akwai ibadu da ake so bawa ya fi mai da hankali a kansu, duk da cewar duk wata ibada da ka sani karkai ƙasa a gwiwa wajen yinta cikin kwanaki goma nan. Saboda annabi ya bayyana mana cewar ayyukan alkhairi sun fi soyuwa gurin Ubangiji cikin kwanaki goma nan. To duk wani abu da ka san alkhairi ne, komin ƙarancinsa karkai ƙasa a gwiwa wajen aikata shi cikin kwanaki goma nan. To kuma abubuwan da aka fi ƙarfafa a yi su cikin kwanaki goma, abubuwa guda biyu. Na farko kabbara, hailala, hamdala, wannan abu na farko ne. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahi. Ana so idan kwanaki goma nan suka shiga, bakinka kar ya gushe wajen faɗin wannan kabar gari. Domin hadisin da Imamu Ahmad ya fidda shi cikin musnad ɗinsa, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, ma min ayyami a'zamu inda Allah wala ahabbu min hadhihi al-ayyam al-ashr, babu wasu kwanaki da suka fi girma gurin Allah kuma suka fi soyuwa kamar waɗannan kwanaki guda goma. Annabi sai ya ce, fa akthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmidi, saboda haka ku yawaita cikin waɗannan kwanaki guda goma na kabbara da hailala da hamdala, su ne Allahu akbar, Allahu akbar, wannan kabbara ke, la ilaha illallah hailala, wallahu akbar, Allahu akbar kabbara, walillahi alhamd hamdala. Annabi ya kwadaitar da mu yawaita kai kabar bari da hailala da hamdala cikin waɗannan kwanaki. To sai zama ɗabi'a ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, idan kwanaki goma nan sun shiga, harshen su baya gushewa wajen kabbara da hailala da hamdala. Mu ma sai zamanto muna da kyakkyawan koyi daga gare su. Fatan mu dace da alkhairai da falala da Ubangiji ya tanadar cikin waɗannan kwanaki goma da muke fuskantar su. Kana zaune a gurin aikinka kana ta yi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kana zaune a ofis ɗinka kana ta yi, kana zaune a shagonka kana ta yi, kana zaune a rumfarka ta kasuwa kana ta yi, a gona kake kana ta yi, a ko ina kake kana ta yi. Fatanka dace da alkhairai da falala da ubangiji ya tanadar cikin waɗannan kwanaki Allah ya sada mu da shi abu na biyu da ake karfafar musulmi yayi cikin waɗannan kwanaki guda goma shine azumi azumtar kwanakin idan mutun ya samu dama domin matar annabi Hafsa Allah madaukakin sarki yadda da ita tace abubuwa guda hudu bata taba gani annabi ya bar su daga ciki ta fadi azumtar kwanaki tara na farkon Dhulhijja tace ita tunda take da annabi a rayuwarta bata taba ganin annabi ya bar azumtar kwanaki goma na farkon Dhulhijja wannan yasa malamai suke kwadaitar da musulmi wajen azumtar kwanaki guda tara nan dan me dan ya samu lada ya dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya sani cewar kwanaki ne da aikata ayyukan alkhairi suka fi soyuwa gurin ubangiji sama da wasu kwanaki wanda ba su ba wanda ya samu dama sai ya azumci tara din wanda bai samu dama ba ya azumci gurgudan ikon sa Allah nuna mana waɗannan kwanaki kuma ya ba mu ikon ribata su da fa'idan tuwa daga gare shi abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya karɓi wannan karatu da muka yi ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu ya sanya shi ya zama mai amfani gare mu duniyarmu da lahirarmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da wannan karatu da muka yi Allah ya sa mu kai ga waɗannan kwanaki goma muna rayuwa Allah ya ba mu ikon ribata su Allah ya ba mu damar ribata su Allah ya datar da mu da datarwarsa ya Allah muna tawassuli da wannan karatu wajen roƙonka akan ka jagorantar mana da mutanen kirki ya Allah ka shuwagabantar mana da mutanen kirki ka sanya adilai su zaman to shuwagabanni gare mu ka sanya masu tsoronka su zaman to shuwagabanni gare mu ya Allah ka nisantar da fajirai daga jagorancin ya Allah ka nisantar da fasikai daga jagorancin ya Allah karka kama mu da laifukan mu ko kuma laifukan wasu daga cikin mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته